تاكل جوزت الشتاء الميلادية تاني مو بيلا عشرين الشتاء أو أنا ما جاني سي أنا ماكو ماكو وأنا ممكن كراتو أشكل تافن المنتقى لابن الجاروت درس إن بقي وسونا ده المنهل الطيب الموروث لشرح المنتقى لابن الجاروت وأنا كما شيني درس من أبو ما هكذا هنا شكل حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأن من زال الله صلى الله عليه وآله وسلم إكتوى إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده نبي في إذا الإنك يتعيش لذلك تنسى توكد يسنع عن من سأتكم روان الولسة حتى يغسلها ثلاثا السياوين كهن الناس فوقه فإنه سبو دشي لا يدري أين باتت يده بيسا أين هن الناس يكوان به وانا ديسي كمرين مكا فارا شرهم سا أكراتن دي قباتا ما أنبتشي وصدا بشكي مسألو لي دسكي دعلاك هذا وانا هديسي من الجمهور sun yi hujja da wannan hadisi akan cewa duk mutumin da ya tashi daga bacci to sunna ce mustahabbi ne gare shi kafin ya sanya hannunsa a cikin ruwan alwalasa to ya wanke shi har sau uku النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بينا دليل ان يسعى يوانا أمرني فإنه لا يدري أين باتت يده ومن بيسمع إناها من الناس يفانما الإمام الشافعي دوان انسى سنة سوى سبب وانا أمرني لما ايكي صلى الله عليه وآله وسلم شيني او انت اللوكتي كسن تيور a garin Hijaz Makka da Madina da Taif da garuruwan da suke kewaye da su yanki ne wanda yake da zafin rana akwai zafi akwai gumi yayin da mutum zai kwanta bacci to zai yi gumi sharkaf to lokacin da yake bacci hannunsa zai riƙa yawo a jikinsa a wancan lokaci kuma sun fi amfani da tsarkin dutse tsarkin hoge الاستجمار يمكن الاستنجاء تلتروا سنة أبقاني لدوا سو وجنين تلتي سوى لك عند قمي يسا نيسو سوى وانا أبنان الجسا زي إيا تاسوا أجيكين سو لأن كما فيكي بچي هنن سو بلاسو فين إنا ذا سؤولا شبا ذا سؤولا شئ أتن جسا sai aka umarci mutumin da ya tashi daga bacci kawai ya wanke hannunsa koda kuwa ba ya da tabbas cewa ya taɓa najasar to amma gudun kada hakan ta faru sai ya zama na an ba da umarni na bai ɗaya duk wanda zai tashi daga bacci to ya wanke hannunsa kafin ya sa shi a cikin kwanon ruwan alwalarsa a hadisin za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a lafazin da shi al-muntaka ibn al-jarud ya kawo fala yabsi yadahu fi wudu'ihi al-wudu' shi ne ma'ul wudu' ruwan alwala ruwan da aka tanada domin ayi alwala a ruwayar muslim fi ina'ihi fala yabsi yadahu fi ina'ihi kar ya sanya wato hannunsa a cikin kokon ruwansa to ko a ce a cikin ruwan alwalarsa ko a ce a cikin kokon duk dai abu guda ne ko dai a faɗi abin da yake cikin kokon ko kwanan alwalar ko a faɗi abin da wato shi kwanan alwala ɗin shi ina ɗin to wannan yana nuna cewa hukuncin ya danganci abubuwan da ake zuba ruwa wanda za a iya ɗaga su kamar irin koko haka kamar ƙwarya kamar kwano wanda za ka iya ɗaga shi ka tsayayi ruwa da shi kaga bai shafi ruwan da yake kwance ba, wanda ba za ka iya babbako shi ba, kamar ruwan da yake cikin gulbi ko cikin tafki. To kaga hadisin bai shafi wannan ba, saboda na farko dai ruwan da yake cikin tafki ko cikin gulbi yana da yawa, dan wannan abin da zai rage a cikin hannun mutum ba zai iya canza ruwan ba saboda yawansa. Nabi yana cewa idza balagha al-ma'u qullatay lam yahmil al-khadath, idan ruwa ya kai kula biyu to ba zai dauki najasa ba, wato ko da najasa za ta shiga cikin sa yar kankanuwa ba za ta canza shi ba, ba za ta fitar da shi daga tsuhuriyarsa ba, ba zai fita daga yanayinsa na ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ba. To ruwan da yake cikin gulbi ko yake cikin tafki yana da yawa, saboda haka kaga wannan hukuncin bai shafe shi ba. Sannan kuma ba abu ne da za a iya karkato shi ba, game da za ka karkato kwanon ko wata ƙwarya ko wani ƙoƙo, za ka iya karkato shi ka zuba a hannunka ka wanke shi, wannan ba zai yiwu ba. To shi yasa wani da ake ce masa Qais al-Ashja'i, lokacin da Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi wannan hadisi, sai yake ce masa fa kaifa idza ji'na mihrasakum hadha fa kaifa nasna'u bihi, idan muka zo wajen mihras ɗinku wannan. Mihras dutse ne wanda yake da tsawo, ake rarrake shi, in aka rarrake shi sai a zuba ruwa a cikinsa, sai mutane suke tsugunawa suna yin alwala, kamar yadda dai ake yin tsarin gurin alwala a yanzu, amma kan famfuna ake sawa. To a wancan lokacin akan samu dogon dutse haka, sai a rarrake shi sai a zuba ruwa, saboda haka mutum sama da ɗaya za su iya zuwa tsuguna suna yin alwala a cikin da wannan ruwan. To shi wannan Qais al-Ashja'i lokacin da ya ji wannan hadisi cewa kada ka tsoma hannunka har sai ka wanke hannun sau uku, sai ya ce to in muka zo wajen irin wannan shi mihras ɗin ya za mu yi kenan. To Abu Huraira sai ya fahimci kamar yana so ya ja da wannan hadisin ne, ya ja da maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Sai Abu Huraira ya ce da shi a'udhu billahi min shirk, Allah ka tsare mu da shirka, wato ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga shirka, domin kamar ya fahimci shi wannan mutum mai wannan misalin yana kokarin ya sa san zuciyarsa ne, bin san zuciya kuma abin umarnin Allah kamar bautar wannan san zuciya ne. Afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa, saboda haka sai ya kira abin shirka. Wannan Al-Balhaqi ya ruwaito shi a cikin Sunan al-Kubra, irin wannan Ad-Darqutni ya ruwaito a cikin As-Sunan da shi kansa Baihaqi daga hadisin Abdullahi dan Umar, hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Wani mutum yake ce da shi kas da shi hadisin ko ya yi masa tawaye, sayyidina Abdullahi ibn Umar yana da cikin sahabbai waɗanda suka fi kowa bin abinda ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko ya ga Annabi yana aikatawa sau da ƙafa. Shadidul ittiba'i bil athar, yana da tsananin bayan mutum ya tashi daga bacci, amrun ne ta'abbudiyyun mahd ko kuma aqulul ma'na, kun san umarni na shari'a, umarni da ke zuwa daga shari'a, da shari'a daga shari'a iri biyu ne. Akwai umarnin da yake ta'abbudi ne, wato an umarce ka ne kawai ka yi saboda kai bawa ne, ba a buƙatar sai ka fahimci me yasa aka ce ka yi, kuma ko da an ce ka binciko me yasa aka ce ka yi, kai ma sai dai ka yi ta maka, ba za ka gane dalilin da yasa aka ce ka yi wannan abun ba. To malamai sukan ce ma wannan abun ta'abbudi ne, wato an sa ka ka yi don ka nuna kai bawan Allah ne mai bin umarninsa ne cikin duk abin da zai sa ka, saboda haka kana yin shi ne kawai don bautar Allah. To duk kuma idan da za a ce sai ka fahimci hikimar, to sai da ita ka maka abin, kowa zai faɗi abin da ya ga dama, kamar salloli guda biyar da yadda ake yin sallolin, ai a ita sallar kanta da lokutan da aka zaba mata, duk wannan ba wanda zai ce ga dalilin da yasa aka ce sai biyar, dan me ba a ce hudu ba ko uku, dan me ba a ce shida ko bakwai ba, me yasa aka takaita akan biyar? Ghayru ma'qulul ma'na, ba wanda zai san dalili, kawai saboda mabautawa Allah haka ake son mabautawa Allah. Dan me azhar ta zama raka'a hudu, la'asar ta zama hudu, magriba ta zama uku, isha'i ta zama hudu, asuba ta zama biyu. Haka ake so kai kawai. Me yasa asuba ba za ka yi hudu ba? Ina lokacin ka tashi da nishadi. Me yasa isha'i a ce kai biyu tunda ka dan sha kujuba kujuba ka gaji? To kawai haka Allah yake son ka yi sallah. Ibada ce kawai tsantsa. Ka gane ko baka gane ba? Oho. Haka Allah yake son ka yi ta. Wannan shine zai maqulul ma'na. Me yasa ruku'u ake yin daya a sujjada ai biyu? Me yasa shi ruku'u ba za a rika yin biyu ba shi ma kamar sujjada? Ko ko ita sujjada a rika yin daya kamar yadda ake ruku'u daya? In an tsare ka aka ce me yasa Allah ya ce ruku'u biyu za a yi sujjada daya za a yi? Sai dai kawai mutum ya molanka. In ya faɗa wani ce ƙarya kake yi. Ba haka ba ne. Ba dalili. Haka nan lokutan da aka zaɓa wa sallolin su kansu. Me yasa asuba, hudowa, alfijir, abin nan magariba, faduwar rana, azhar, zawali, waye, kowace aka sa mata lokaci? Me yasa aka zaɓi waɗannan lokaci? Asuba ba a ce ari ta ƙarfe tara ba, lokacin kowa ya bacci ya more ya gaji, ce ya tashi asuba daga lokacin, sai ta ce a'a, daga hudowa, alfijir kawai tashi asuba. Wannan kawai ibada ce, haka Allah yake son ka yi. Ba ruwanka da me yasa? La yus'alu amma yaf'al. Ba wanda zai tambayi Allah me yasa yake ba. Ya fi ƙarfin wannan tambayar. Saboda ibada ce. Azumi ibada ce da maqulatul ma'na. Me yasa azumi ba zai yiwu a ce daga ƙarfe ko daga ƙarfe 10 ko 11 bayan an karya? A dau azumin daga lokacin ba. Me yasa daga hudu alfijir an hana maka cin abinci har faduwar rana? Me yasa ba za a kai shi ƙarfe 5 ba a ci abinci? Me yasa aka sa wannan lokacin da azumi? Me yasa aka sa wasu dokoki? Kakkai kaza. Duk wannan ghayru maqulul ma'na. To duka ibadu haka ce. Duk ibada haka ce. In ka duba za ka yanzu ka duba hajji. Me yasa a Makka ake yin hajji ba a yin a Madina? To ai a Madina mana. Me yasa dawafi ake yin 7? Ba za a yi 5 ba, ba za a yi 4 ba. Me yasa za a sa Ka'aba a hagu? Kila ka yin an Makka ya kamata Ka'aba a girma ma ta a sa ta a dama mana. Me yasa me dawafi yake sa ta a hagu? Haka aka ce ai. Ghayr maqulul ma'na. Ba kai dai kawai ana son kai haka. Shi yasa aka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai bayani. Allah ce fa liyatawafu bil bait al atiq, alati kuyi dawafi a daddan wannan daki da dadde. Amma alqur'ani bai ce ga yadda za ku yi dawafin ba, ina za ku sa Ka'aba, sau nawa za ku zagaya? Alqur'ani duk bai faɗa ba. Annabi shi ya bayani yadda za a yi dawafin. Shi yasa dan tsotsi ne yake da matsala da addinin musulunci. Yana da matsala. Tunda in dai zai je ya yi dawafi ko dai ya fasa yi ko ya kirkiri nasa ko ya yi wanda musulmi suke yi ko dai ya fasa yi tunda ya kasa gane fa ya tsawwahu ka yi dawafi, amma ya za ka yi dawafin? Ta hagu za ka fara, ta dama za ka fara, ta ina ma za ka fara? Mun san cewa akwai inda ake fara, akwai inda ake karewa, akwai adadin da ake yi, akwai inda yadda ake sa, inda ake sa Ka'aba. To duk wannan annabi ne ya bayyana shi alqur'ani a dunkule ya kawo shi. Me yasa aka ce a yi dawafi a irin wannan sigar? Ghayru maqulul ma'na. Ba ka isa ga dalili, haka Allah yake so ka yi, don wannan shi ne bautar. To haka nan in ka ɗauki duka a'malul hajj, arfa, tsayuwar arfa, me yasa a wannan filin za a yi? Me yasa ba za a rika canzawa ba? Me yasa a kwana Muzdalifa? A zo a kwana a Muzdalifa. Lokaci kan duwar wasu, kan ɓangori, kan waye, kan wani ma ya kwanta a kan wani abin da zai fi shi, amma dai a nan za a kwana. ya yasa a Mina za a yi wannan zaman kwana biyu uku ya yasa ba za a bar mutane su kowa ya je ya samu hotel ya kama inda duk yake ganin dama ya zauna ya yasa sai a Mina sai maqulul ma'ana haka ake so ka yi shi sai yasa ibada ba a kiyasi domin shi kiyasi sai idan an fahimci illa da ta sa ai abu shi yasa shi nan ne ake kiyasi shi yasa zaga al-ahkam hukunce-hukunce akwai kiyasi amma abubuwan da suke ibada ce mahdha babu kiyasi kaffarat da hudud babu kiyasi ba za ka yi kiyasi baka ce wane ya yi kaffara don ya yi wani laifi sai idan shari'a ce take kaffara kuma ita ce za ta ce ga abin da zai yi a matsayin kaffara in ba ta ce ba to babu maganar kai ka sa shi da kaffarar kisan kuskure abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa abu ne ko dai ya yanta ko ya azumi amma babu ciyarwa to wani ba zai zo ya ce tunda a wasu gurare aka fara an ce a ciyar to kai ma da kai kisan kai bisa kuskure ba za ka iya yin azumi ka ciyar mutum bai isa yi wannan ba ya duba ya ga wasu wuraren a wasu kaffarorin kamar kaffarar zihari misali an ce a ciyar ko kaffarar rantsuwa an ce a ciyar da ce tun da can an ce a ciyar sunan su kaffara sunan ma a ciyar a Allah bai faɗa ciyar ba kaffara ba kamar yadda za ka ga ana tattaunawa Mina in ta cika ba inda za a zauna ta cika shin za a ce mutane su zauna a wajen Mina a matsayin zaman Mina to kaga idan mun fahimci cewa zaman rajulun min ummati adrakatu as-salata falyusalli duk inda sallah ta riske ka kai sallah sallan mu a nan a cikin masallaci ghair maqulul ma'na ba in mun ga dama muna iya cewa saboda tsananin zafi an gama karatu a waje za mu yi sallah mun yi ba sai ba dai amma a hajji akwai wannan shi yasa wasu suke cewa inda Mina za ta cika babu gurin da za a je da shi kenan zaman Mina ya faɗa kan mutum sai ya tafi ya samarka ya kama hotel ɗinsa ya taba ci in kuma mai ƙoƙari ne zai taɗa wasu to shi ne a nan suke tambaya cewa to shi ma wannan wanke hannun shi ma maqulul ma'ana ko ghairu maqulul ma'ana to wasu suka ce ghairu maqulul ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam in ka tashi daga bacci ta'abbudiyyun ne ma ibada ce kawai saboda haka da a ce mutum zai sa safa a hannunsa safan ma ta leda ko ta danko ya yi bacci kaga dai hannun nasa da ake cewa la yadri aina batat yaduhu hannun nasa a rufe ya farka ya cire safarsa kaga dai ba wani abu da ce ko ba ya taba wani abu dai hannun yana nan lafiya to shin shi zai iya sa hannunsa kawai a ciki ko kuwa a'a to kaga waɗanda suka ce a'a ibada ce ko da ya tabbatar da cewa hannunsa ba abin da ya samu hannunsa to ba zai sa ba sai ya wanke wannan shine ra'ayin Imam Malik yana ga ta'abbun ghair maqulul ma'na umarni ne da ibada haka ake so kamar wulugul kalbi yayin da kare ya yi lallage a cikin abin shan mutum kaga wajen Imam Malik wannan wankewar sau bakwai ibada ce saboda inda tsarkake shi ne zai sa ci sai bakwai shi ne tsarkake abu shi ne abinda ake bukata shi ne a kawar da najasa to ita kawar da najasa ba dole sai an yi abu sai an yi wanki sau bakwai za ta kau ba wani lokaci kwakwaran wanki ɗaya ma shi ke nan to tun da har aka ce sau bakwai aka ce ta farko na farko ma a sa ƙasa sai shi Imam Malik ya fahimci cewa to ba dan lallage bane yasa aka ce ayi wannan ghair maqul ma abin nan ma'ana kamar abin nan in ka ci naman raƙumi ka sake alwala wanda wannan shine sahihi abin da ya zo daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ci naman raƙumi ya sake alwala wannan ghair maqul ma'ana ba za ka yi kiyasin al-khanzir ba sai wani ya je ya ci alade sai ka ce to tunda aka ce raƙumi ma sai ya sake alwala wanda ya ci alade ba sai ya sake alwala saboda shi najasa ce ma fa'innahu rijs Allah ya kira shi rijs saboda haka sai ka ce a ce me dalili sai ka ce na yi kiyasin sa ne akan raƙumi قياس الاولى في من باب اولى وانا ما ريهم سباتا باتا والي وانا ما قيشي تكي فما انت سياسك الولا وصورة نواكد الوضوء غير معقولة المعنى وشيف انك بابن نبني وما وانا وجهيني لقسكين اوجن شافئية شافئية اقول انتو احكام لام الشافئي بيتشك تعليل الاحكام با كمار ابو هنيفة با ابو هنيفة شيني يونشي يكن شي احكام معقولة المعنى في قياسي اكمتا ما الشافئي قاعد بيبا يا يدار تعليل الاحكام wannan wajihi ne daga cikin mazhabar Shafi'iyya duk da cewa akwai wani wajihi wanda shine mashhuri a mazhabar Shafi'iyya cewa idan mutum ya tabbatar da cewa hannunsa lafiya lafiya babu wani abu yana iya sa hannunsa cikin ruwan babu matsala duk ce saboda ƙarshen hadisin ai an nuna saboda yiwuwar samun najasa ne dan ce bi annahu la fa innahu la yadri aina batat yaduhu wannan ya nuna kenan idan ya tabbatar da cewa hannunsa lafiya lafiya to ba sai ya wanke ba ابن تيمية عليه رحمة الله قال ما جلنس ابن القيم عليه رحمة الله سوسنا جنن إلر با مغانا نجسا بك سوسنا جنن لأن الشيطان يبيت لبيتوتة الشيطان عليه على يده سبول الشيطان زي إيقوانا أكن هننسا مبيت الشيطان على يده wannan shine zabi Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah da wanda yake cikin fatawa juz'i na 21 shafi na 44 haka na Ibn Qayyim a cikin Tahzib as-Sunan shi ma ya tafi akan wannan suka ce saboda shari'a ta umarci mutumin da ya tashi daga bacci ya shaka ruwa a hancin sai ya fashi kuma tace saboda shedan yana kwana akan karan hancinsa annabi yana cewa idza sayqaza ahadukum min nawmihi falyastanshiq biminkharayhi amin alma fa inna shaytana yabitu ala khashumihi hadisi ne muttafaq alayh shi ma hadisi Abu Huraira ne idan dayan ku ya tashi daga bacci to shaka ruwa a hancin sai face saboda shedan yana kwana akan karan hancinsa saboda haka sai suka yi illar sai suka ce wannan shine dalilin wanke hannun sai suka ce wannan shi Ibn Taymiyyah sai ce wannan shine dalilin wanke hannun ce fa innahu la yadri aina batat yaduhu ba maganar najasa ake ba bai san aina hannunsa ya kwana ba ya kwana a matsayin shimfiɗa ta shedan to me yasa shedan zai kwana a hannunsa zai kwana a kafarsa ba zai kwana a kan cikinsa ba yasa zai kwana akan hannunsa sai suka ce saboda hannu shi ne ita ce gabar da aka fi ayyuka da ita ita ta fi aiki a jikin ɗan adam ta fi wato aka fi ayyuka da ita shi ne mai sana'ar hannu manomi da hannu yake abin nan direba da hannu yake ɗan kasuwa karɓi ungoba bayar duk da hannu yake ko malami da hannu yake rubutu yake waye duk da hannu ake yi saboda haka hannu an fi mu'amala da shi wajen kas wajen neman abinci da sauransu za ka shaitan sai fi mubashara da wannan jariha za ka an fi ma yin laifuffuka da shi an fi laifuffuka da shi da zai yi sara mutum da hannu zai sara shi wanda zai harbe shi da hannu zai harbe shi wanda zai naushe shi da hannunsa zai naushe shi wanda zai shaƙe da hannu zai shaƙe saboda an fi mu'amala da hannu wajen yin laifi da sabawa Allah to saboda haka shedan yakan yi amfani da wannan hannun nasa saboda ya sa masa gubar saban Allah shi yasa yake ce mata jariha al-ijtirah shi ne al-iktisab wa ya'lamu ma jarahtum ay ma kasabtum fi an-nahar wannan shine abinda shi Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yake gani to amma ana hakika wannan babu dalili a kansa hadisin Abu Huraira babu ambaton shedan a ciki da yace yanahu la yadri aina batat yaduhu an danganta abin ne zuwa ga hannu ba a danganta shi zuwa ga shedan ba saboda ta'lilin da shari'a ta yi ko dalilin da shari'a ta nuna shine rashin sanin ina hannun mutum ya kwana don haka an danganta dalilin cewa ya wanke hannunsa saboda bai san inda hannunsa ya kwana ba saka babu magana shedan anan don haka shedan magana sa bata zo ba shi kuma wancan hadisi na Abu Huraira cewa shaytan ya bito ala khashumi ahadikum wannan abu ne da ba zai yi a san shi ba sai da nasi abu ne da zai tawakkafa ala nas in ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ba kai na zaka sani zaka sani ba dukkan muna kwantawa bacci mu tashi ba wanda ya taba jin cewa wai shaytan yana kwana a kan karan hanci annabi shi kai zai iya faɗar wannan shine yace inna shaytana yajri min ibn adam majra ad-dam yana gudana a jikin dan adam magudanar jini ba za ka san da wannan ba in ba da wahayi ba wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ma wahayi ya faɗa irin waɗannan abubuwa ta tawaqqafu ala al-masus suna da alaka ne da nafsi sai abinda nafsi ya zo da shi yake faɗa nassi bai zo da cewa wanke hannun da za a yi kafin a sanya shi a cikin ruwa ba saboda shedan ya kwana a kansa nassi bai zo da wannan ba don haka ba zai yiwu a faɗe shi ta hanyar ijtihadi ba wasu daga cikin malamai sun ce khayshum me yasa shedan ya zaɓi khayshum su ce saboda khayshum manfaz ne ilal qalb mashiga ce zuwa zuciya saboda haka ita kuma zuciya nan ne santar juya komai na dan adam wanda ta nan ne shedan yake wato fesa gubarsa ta waswasi wanda zai iya karkatar da mutum kuma daga kan abin da yake daidai zuwa ga abin da ba shi da kyau imamu sana'ani a cikin littafin al'udda ala sharhi al'umda ya tafi bisa ra'ayin imam malik na cewa wannan umarni ne ta'abudi cewa ibada ce ba wai dole sai wato wai dan in ka fahimci cewa hannunka lafiya shikenan ba sai ka wanke ba matsala ta shida shin idan ka wanke hannun sau daya ya isa ko sai ka yi sau uku tunda ya zo a cikin nassin ta yi silaha salasa ko salasa marra sai ya wanke sau uku to mutumin da zai wanke sau daya ko sau biyu ya isa wato kar hancin sa hannun ya tabbata kamar yadda muka yi bayani a darasin baya cewa wannan matsala ba matsala ce ta haram ba ta cewa in ka sa hannun a ce ka aikata haram a'a ka yi makaruhi ma'ana ka bar mustahabbi an fahimta to shin wannan kar hancin zai iya kawuwa idan aka wanke hannun sau daya ko sau biyu ba a yi sau uku ba to an samu nassi daga ko magana daga Imam Shafi'i kamar yadda yake cikin Muktasar al-Ruwaiti yake cewa Shafi'i yake cewa fa in lam yabsilha illa marratan aw marratayn aw lam yabsilha aslan hina adkhalaha fi wudu'ihi faqad asaa Imam Shafi'i yake cewa idan mutum ya wanke sau daya ko sau biyu ko kuma ma ya ki wankewa lokacin da zai sa shi a cikin abun alwalarsa yace to ya munana wato ya yi mummunan abu kenan a wajen Imam Shafi'i tunda aka ce salasa marrat to sai ya wanke sau uku din kai ya wanke kasa da uku duk da cewa akwai nassi a cikin ruwayoyin Bukhari na hadisin akwai marratai akwai sau biyu saboda haka kaga ashe ukun bai zama dole ba Imam Nawawi alayhi rahmatullah ya hararo iskari a cikin maganar imamansa wanda Imam Nawawi Shafi'i ne wannan maganar imamansa ce yace in ya ki wankewa faqad asaa ko ya wanke sau daya ko wanke sau biyu to ya munana ana ya aikata abinda ba mai kyau ba to Imam Nawawi ke cewa abinda yake mashhuri a gurin Imam Shafi'i da ashabihi na cewa sai an wanke sau uku sannan karaha karhancin ya tafi ya ce yana da ishkali domin a mashhurar mazhab a gurin imam a gurin Shafi'iyya idan mutum ya tabbatar da cewa hannunsa babu komai ba dole sai ya wanke ba idan mutum ya tabbatar da cewa hannunsa babu wani abu ba dole sai ya wanke ba so dan menene anan zai ce wanki daya ka su jumhur mafi yawan malamai su suna ganin cewa idan mutum ya tabbatar da cewa hannunsa babu komai a jiki wannan ba zai hana shi ya wanke hannunsa daya zai iya sawa ko sai ya wanke hannunsa duka biyun sannan zai sa malamai sun yi sabani kan kaifiyar yadda za a wanke hannun wasu su ce zai in ya karkato ya zuba a hannunsa to zai wanke hannun ne gaba daya a tare ya sake karkatowa ya wanke a tare ya sake karkatowa ya wanke a tare wannan ruwayar Ashhab ce an Malik Ashhab ya yi wannan ruwaya daga Malik cewa kaga kenan karkata uku zai iya wanke hannun gaba daya guda biyu amma ruwayar dan Kasim daga Malik shi ne kowane hannu zai wanke shi kadai ya tsebo ya karkato sai wanke hannun dama kuma karkatowa ya wanke hannun dama kuma karkatowa ya wanke hannun dama to amma akwai nassi akan wannan ma'ana akwai asar na aikin sayyidina Ali wanda asar ne mashhur Ibn Khuzaimah ya kawo shi Darqutni Ad-Darimi ya kawo shi da cewa Ad-Darimi ya kawo shi a takaice amma Darqutni ya kawo shi da tsawonsa Bahawi a cikin sharh ma'ani al-asar Ibn Khuzaimah ma babu yayi masa yace babu sifati ghasl al-yadayn qabla idkhalihima fi al-ina'i sifar wanke hannayen kafin a shigar da su a cikin abin nan sifar yadda za a wanke hannun to shine sai ya koro hadisi da sanadin sa daga Abdul Khair yake cewa da kala Aliyun ar-Rahba Ali ya shiga wani guri da ake kira Rahba guri ne a Kufa kamar dai kamar wani fili ne haka fili ne haka da mutane sukan zauna a lokaci su taru bayan ya gama sallar asuba faƙala li gulamin lahu sai sayyidina Ali ya ce wa yaransa wani bawansa sai ya ce da shi ituni bi tahur ku kawo ruwan alwala fa ja'a al-gulamu bi ina'in fihi ma'un wa tasqin sai wannan yaro ya kawo ruwa a cikin wata wani koko ya kawo wani tire tare da shi Abdul Khair ya ce wa nahnu julusun nanzuru ilayhi muna zaune muna kallon sa mu ga yadda zai yi da wannan ruwa fa akhadha bi yaminihi al-ina sai kama wannan koko da hannunsa na dama fa akfa ala yadihi al-yusra sai zubo ruwa akan hannunsa na hagu thumma ghasala kaffayhi sai wanke hannayensa duka biyu an gane ya sauraka to kuma zai alwala to kuma zai saka abinda ashabu Shafi'i majalan imamu Shafi'i suke cewa in yayi ya ishe shi in muka duba hadisin Ali haka ya nuna da aka kawo masa yayi wannan wanke wasu uku sai aka ce famala afamahu famadmada wastansha ba a ce ya sake wanke hannunsa ba daman wannan wanke hannun ai da zai yi alwalan ne shi yasa ai a cikin hadisin ma yake cewa wudu'ahu in aka masa ruwan alwalarsa daman ruwan alwalai ya soyi saboda haka sai ya zanto in yayi wannan ya ishe shi wannan ya zo musarrah bihi fi sunan ibn majah cikin sunan ibn majah an fito wannan ya fito qarara hadisin Jabir dan Abdullah annabi yake cewa idza qama ahadukum minan nawmi fa arada an yatawadda fala yudkhil yadahu fi wudu'ihi hatta yasila alki fa arada an yatawadda idan dayan ku ya tashi daga baccinsa ya so kuma zai yi alwala to kada ya shigar da hannunsa cikin abin alwalarsa har sai ya wanke shi ta uku hakanan Abdul Razzaq a cikin al-Musannaf رواية ثابت مولى عبد الرحمن لدى أبو هريرة نبي في إذا كان أحدكم نائما ثم استيقظ فأراد الوضوء يعني إنكم يكي بتشي سنة يفرقى يكي مثل زي الولاء فلا يضع يده في الإناء حتى يبتلها ثلاثا كلا يسيني هننسى أشتون قانو حسيا وانكي سوءه فأنا ما يأنبت الولاء فولا كثيرا وانكي ورد دشيدنا الولاء ده أبديني وأن الرواية تنى تشكين سيو مسلم تهنير عبد الرزاق أما بيكاو نفذ سبب وما مسلم ياكاو إسناد أما با نفذ ضد شيوا أشهر ده تشكين مالكية شيئة في أكن شيوا وانكي من دبنيكي نا الولاء كما دبنيكي ذاك شيوا إن يتبت هنن سينا دهارة تبايا بقاتة سيعيش inda shi ashabiki fada kenan ba bukatar sai yayi sannan shi kansa wankewar na alwala shi kansa wanke hannun in ka zo alwala ka wanke hannayen ka haka ashabiki cewa shi ma ba dole bane daman kana yi dai idan da rajistar zaka sa hannu a ciki kana kokarin ka kawar da ita to amma in ka tabbatar babu dikila yanzu ka fito ba daga wanka to da kake so zaka kuma yi alwala ko sai ina ganin cewa babu bukatar sai kuma kai wannan wanke hannun hujjarsa shine hadisin arabi da yake cewa tawadda kama amaraka Allah kai alwala kamar yanda Allah ya umarce ka kai alwala kamar yanda Allah ya umarce ka hadisin yana da wannan lafazin yana cikin sanan abi daud hadisin ubadatu bisabit takum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه سورة كدأبن دا الله يؤمر النبي يؤمر لشي سوريك دأبن دا الله يؤمر لشي سورة كما أمر لا تبوما وانا حديثي إذا ما كدوبا ذا مغا وانا حديثي ينا مغانا عني أكام وانا سكي الولاة دا قوقوكو دا قانوكو دا وتقويا da wani mazubi wanda yake budadde za a sa hannu a ciki a kwamfato ruwa a wanke daga baya kuma aka ana amfani da buta ko gora aka daina amfani da ko kuma amfani da wancan ya zanto ba ko da yaushe ba ko ba ko ina ba har aka zo kuma ana amfani da famfo to shin wannan sunna ta in ka tashi daga bacci kada ka sa hannunka a cikin abun alwalarka tana nan ko ta shike nan shike nan mai ban kwana da ita da kuma ba wani wanda yake wani tsoma hannu eh sunna tana nan ko to idan abu ya zo ala sabab sunna ta tabbata saboda wani sababi sai sababin ya kau sunna za ta ci gaba da zama an gane ba za ce a tun da yanzu abubuwa sun canza zamani ta gama aikin ta ba amma dai kawai ai mun ce ibada ce duk shi ko abin da aka ce ibada ce to kakka ce ai dalilin da yasa nake yi yanzu babu dalilin a ibada ce kake har yanzu kai bawa ne baka tashi daga matsayinka na bawa ba saboda za ka wanki an fahimta kamar ramu fil hajj ya yasa annabi ya yasa sarfa a dawafinsa na kudum lokacin da ya zo zai yi umara ya yasa sarfa lokacin a zagayensa uku na farko haka nan da ya je sa'ayi shi ma inda ya zo duk tsakanin wannan alamai ɗin sai ya yi ɗan sarfa ai dalilin yin haka saboda lokacin da sahabbai suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi umara kafirai sun zagaye su Qurayshawa suna kallon su sun ciki ta musu dariya ta cewa zazzabi da masassara ta Madina duk ta cinye su ta rarake su kun ga yadda suke tafiya na kaki na kaki to shi Annabi ya ce su yi sassarfa a gane cewa har yanzu da ƙarfin su saboda haka suka yi sassarfar a lokacin a ga duk kowa da ya fara ya ginu na biyu shafi na 19 saboda haka ita sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamata yi idan ta tabbata kafir musulmi duk musulmi ya karbe ta hannu biyu kuma ya bude masa zuciyarsa ya bude zuciyarsa kawai ya karbe ta da yalwatacciyar zuciya kuma ya guji kokarin kawo wasu shubuhohi dan ya ga ya daki da sunna kare ya rika cewa to ai yanzu ga kaza yanzu kuma an samu kaza yanzu an samu kaza kawai sunnar aswaki kawai na fadan falala aswaki ce kai da Allah yanzu an huce nan yanzu burush yake amfani da shi da makilin da waye da waye to rake daki ne wannan sunnar da maganar burush to mutun ya guji haka shi yasa zamu ga yadda Abu Huraira da Abdullahi dan Umar suka taka ma waɗannan mutanen birki duk da cewa ba wata alama da ta nuna cewa mutanen sun yi wannan maganar ne dan su tura sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam su tunkuɗe ta a'a tana yi wa wani iskali ne a tare da su wani abu ne da ya rikitar da su suke so su ji hukuncin sa to amma waɗannan bayan Allah sahabbai Abu Huraira da Abdullahi dan Umar ba su ba da kofa ba domin in ku kuna yi da kyakkyawan niyya za a samu wasu da za su shigo da munan niyya su ma su rika yin abin da suka kuna yi shi yasa lokacin da kamar yadda Nawawi a cikin Bustanul Arifin littafin sa Bustanul Arifin shafi na 17 ya kawo cewa wani mutum an karanta masa wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka ce annabi ya ce fa innahu la yadri ayna batat yadu yana ji sai ya ce shi ya san inda hannunsa yake kwana saboda kamar yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam raddi ya ce shi ya san hannunsa inda yake kwana saboda ka daina karanta masa wannan suka ce sai ya bacci ya tashi sai ya ga hannun shi ya shige duburarsa da kyar aka ciro bai amma iya ciro hannun ba sai da ya tuba yayi nadama ya kuka sannan hannun ya fito to Allah yana iya jarrabar mutum da irin wannan kisoshin suna da yawa ko wanda ya ji hadisin Musarra na Abi Huraira kawai saboda tsabar izgiri sai ce Abu Huraira ma da bai san fiqh ba inda dan wani baciji aka ga wani baciji kawai ya sadi shikenan ya rasa ransa da wanda shi kuma yaji ana karanta cewa innal mala'ikata la tadaw ajnahataha li talibil ilmi ridan bima yasna mala'iku suna shimfida fukafukansu ga ɗalibin ilimi in ya fita neman ilimi saboda su nuna yardarsu da abin da yake nema na ilimi sai kawai ya yi takalmin kusa wai tunda dai haka shi zai tattaka shi yana sawa ƙafafuwansa suka shanye daga lokacin da ya ƙara motsa ƙafarsa
ba kinaniya
saboda haka a daina yi wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam izgiri sai Allah ya rabu da mutum da wani abin da zai fi ƙarfinsa an ce lokaci ya yi mun kawo ƙarshen shi wannan hadisi sai hadisi na gaba insha Allah wanda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.